أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهتوا وانا الرانا من البركة رانا الأخوة جواتا رمضان شكرا في الدبور الرئيوه تبا المعين لبيو ما يهجر النبي عليه الصلاة والسلام حضر لي بيدا شاب جانا جواتا أفريد شكرا في الدبور بيدا عشان نقيم ميلادية ولما خزونا بلمين سوارا تفسيرا القرآن من جرمة ما إن شاء الله يزان تشري بقى آية عشرين دا ترى أسكين سورة آل عمران زوا أبن بيس والله رمى بسم الله. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربك سرقيت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهبرا. رانا القيامة وترانا وانجيشي سابتا وقوة ري ابن دي عائفة ترانا تجد كل نفس ما عملت قوة شري زاد السامو ابن دي عائفة من خير ما الخير مبغرا وقد قد تمش على رشي اهل الطرشي غريتا وما عمل من سوء ابدا كما كو شريت ايتا نموني تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا وان الرم سيتا غمشي انا ما تكان وان ابدا ايتا دم منا اكو وان نيسا اكو وان واتو كيي مني تنسي اكو وان نيسا مي يوا تكان wato a ranar alkiyama idan mutum ya fito daga cikin kabarinsa idan mumini ne wanda yake aikata alkhairi zai ga wani bawan Allah yake kyakkyawa wanda bai taba ganin kyakkyawa irin sa ba zaka ce masa zai ta binka da kallo zai taho kuma zuwa gare ka to kai mumini sai ka ce masa to wannan bawan Allah a ina ka sani duka mun taba ganin ta ba amma kuma gashi ganin ka yana faranta mun ne sai wannan sai kyawun mutumin sai ce maka aini ne aikin ka na alkhairi daga kasance kana aikatawa to da ta kasance wato koyaushe ni aikin alkhairi ni ke hawa kanka wato ni ke tilasta ka ko da ran ta ba ya zo ka san aikata ayyukan alkhairi to a yau kuma ranar alkiyama rana ce wacce kai za ka haure saboda haka wannan bawan Allah ta sanadiyarsa to mutum zai zama wato wasu za su hau buraka a kan buraka za su zuwa filin mashar wasu kuma za su safara tare da shi wannan kyakkyawan bawan Allah shi ne wato ainihin aikin da mutum ya aikata wanda kuma ya aikata mummunan abu a wannan lokacin zai ga wata katuwar halitta baƙaƙirin
kazo ta tsaya a gaban sa da gara ya fito daga cikin kabarin sa sai mutum ya ce ah wannan kuma wani irin abu ne haka ni ban taba ganin sa ba wannan wani irin muni ne da ke ce ai babu Allah ai ni ni ne miyagun ayyukan da aikata a duniya da aka kasance a wato kai kake hawa na a duniya yau kuma ni zan hauka to shine ubangiji ke cewa wayarun auzaram ala zuhuri wato yan wuta za su dauki laifukan su akan bayan su to haka mutum zai dauki wannan dakon kayan niki niki babu mai karbar ka eh wa wayanta a warkun ubangiji ke cewa idan an kira wato musqalatul ilahin biha la yumar min shay wa law kana zakurba idan an kira wani mutum zuwa ga daukar kayan sa to babu mai daukar wani abu domin sa to babu wanda zai rage maka wanda abu daga cikin nauyin ko da kuma makusancin ka ne dan ka ba zai rage maka nauyi ba barkana matar ka barkana wani dangi ko wani wa ko kani ko iyaye a wannan ranar kowa ta kan su yi saboda haka a wannan lokacin mutum zai ci wannan mummunan aiki ina ma ban ganka ba kana baka ganni ba shine a wannan ranar ubangiji yake cewa a mutum zai cewa shedanan sa wanda ya rude shi a nan duniya yayi ta aikata san rai yayi ta aikata miyagun ayyuka mutum zai ce a ya laka baini wa bainaka bu'dal mashriqain fa bi'dal gharib ya kai tona ina ma tsakani na da tsakanin ka akwai nisan mabudar rana da faduwar ta fa bi'dal gharib tir da wannan abuki saboda haka lalle ne tun yanzu mu guji bin san rai mu guji biye wa aikin shedan mu gyara ayyukan mu mu aikata ayyuka na kwarai tun kafin ranar da mutum zai rika mutum ya gama munan aikin da ya aikata a duniya mutum zai rika burin ina ma shi bai ga wannan abun ba to alhalin kuma yanzu ne kake da damar gyarawa yanzu da kake da rai mu yawan yi istighfari mu yawan ta ayyukan alkhairi sai Allah ya gyara mana wa yuhadhdhirukum Allah nafsuhu ubangiji Allah yana tsoratar da kukansa wato ya an kara maimaita wannan kalmar ne saboda ta'kidi wato saboda kara karfafawa bi a baya ma ubangiji ya faɗi ta wallahu rabbukum bil ibad lalle Allah bai rangwabi ne ga bayin sa Allah tabaraka wa ta'ala wato mai kananan rangwabi ne ga bawan sa ga dukkan bayin sa ma baki daya yana da cikin rangwaban ubangiji cewa ya turo maka manzali sun yi maka gargaɗi ya gaya maka cewa idan ka aikata kaza fa abu kaza ne zai same ka in ka dai aikata alkhairi ga abu da zai same ka in ka aikata sharri ma ga abu da zai same ka sannan kuma yana daga rangwamen ubangiji cewa ya sanya maka duk da cewa zunubi ga irin matsalar da zai iya haifar maka amma ubangiji sai ya sanya maka hanyar samun tsira daga zunubin shine ya kaba maka ka'idodi ka guji bin san rai sannan bayan haka kuma ubangiji ya sanya mana wato istighfari duk lokacin da ka aikata ayyuka munana idan ka zauna ka yi istighfari ka yi da dama ka turo zuwa ga Allah sai Allah ya shafe maka wannan zunubin to kaga wannan duka yana daga cikin rangwamen da ubangiji ya mana da ubangiji ya so to da ba sai ya aiko mana da manzanni ba tunda dai tun kowanne mutum yana cikin mahaifiyarsa ya riga ya dawo alƙawarin zai bauta wa Allah zai karanta Allah wajen bauta kuma zai aikata aiki na kwarai shikenan da ubangiji sai ya kale muka shikenan sai ranar alƙiyama in ta tashi kuma ta saka maka da abin da ka aikata amma ubangiji saboda rangwame irin nashi sai ya turo mana manzanni kowace al'umma tana da manzo kowace al'umma tana da manzo kuma ubangiji ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ko mu kasance masu azabtarwa ba har sai mun turo wa al'umma manzo idan sun ki yadda da abin da ya gaya musu sannan shi kenan a ranar kiyama sai a musu hisabi kuma da abin da suka aikata wanda ba su aikata mai kyau ba sai a musu azaba saboda haka aya ta gaba a kuli in kuntum tuhibbuna Allah ta sauka ne bisa dalilai guda biyu ko uku dalili na farko wato an a wasu malaman suka ce aya ta sauka ne saboda dalilin wato mushrikan quraishawa na ga tambaye su me yasa kuke bauta gumaka sun ce ai mu muna bauta mata ne muna bauta gumaka ne dan su kusantar da mu zuwa ga Allah su kuma yahudawa da kuma nasaran najira da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su cewa su su tuba su musulunta su ce ai mu ai mu riga mun musulunta ai mun mi kauya ga Allah mun mi kauya ga Allah tun kafin ma ubangiji ya turo ka da manzanci domin addinin mu ya riga na ta addini littafin wato at-taura da injila ya riga naka littafin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to Isa musu a'a ai ba wani abu ne ke hana ku shiga musulunci ba face fadar ku da kuke cewa ai Isa dan Allah ne alhali kuma kun san cewa Allah bai da dan inda ce ai kai akan wani addini kake kuka bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ina kan addinin annabi Ibrahim ne alaihi salam kin ga cewa ai annabi Ibrahim ya kasance shi ma bai yahudi ne ai kan irin addinin mu yace shine aka dauki kirki a ƙarya suke ba kan addinin annabi Ibrahim alaihi salam suke ba a gaba ma ubangiji yayi musu rabbi yace ma kan Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya annabi Ibrahim alaihi salam bai kasance bai yahudi ba ko bai kasance ba nasari ba shi dai kai ya kasance hanifan muslimin shi mai karkata da zuwa ga addinin gaskiya kuma shi ma musulmi ne annabi Ibrahim alaihi salam amma kana da musulmin bai kasance daga cikin masu tara Allah da wani ba a wajen bauta don haka suma yahudawan da nasara da kuma mushrikan qurayshawa ubangiji sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kullum ka ga musu ya muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah idan har kun kasance ku kuna son allah fattabi'uni da ku zo ku bi ni yuhibbukum allah sai allah ya so ku idan kun bi ni wato zai ba ku lada wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku wato ya shafe dhunubanku daga cikin dhunubanku nan ya ku ayyuka wallahu ghafur allah zai gafara ne ga wanda zai bi ni allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga laifukansa kuma radimun kuma ubangiji mai jin ɗaya ne gare shi wannan dalili ne bisa cewa duk wanda ya zamto zai ce yana son allah to in har da gaske ne to ya bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma alamar san manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da kana yin biyayya da shi domin kuma duk mai san abu to yana bin wannan abu kwarai ba zai yiwu mutum kana da'awar kai masoyin manzon allah sallallahu alaihi wasallam bane kuma a gaske kana sabawa sunnarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kaza a bar kaza abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi kai kuma a ganka ba ka yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bari kai kuma a ganka kana yi to kaga wannan alama ce cewa ba ka san shi in har kana son annabi sallallahu alaihi wasallam da gaske to a gani a cikin ayyukanka da halayenka a gani a cikin ayyukan halayenka a ganka mai gaskiya ne kai saboda me za ka zama mai gaskiya saboda masoyinka wanda kake da'awar san shi mai gaskiya ne a ganka mai rukun amana saboda mai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin amana ba a ganka mai girmama na gaba da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama yan uwan mahaifansa da yan uwansa da jinni duk ma wani mai yawancin shekaru annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama shi sannan a ganka mai yawan kyauta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ma mai yawan kyauta ne kai koyi da shi cikin halayenka a ganka mai yawan afuwa mai haƙuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan haƙuri ne mai yawan yin afuwa ne a koyaushe kuma ba wai ga masoyansa ba kawai haka a'a har da makiyansa kafirai manyan kafirai waɗanda suka cutar da shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi iko a kansu to baya rama irin cutarwa da suke mishi kafin ya samu iko a kansu don haka afuwa yake musu kuma ya rangwame bayan haka kuma ya ƙara kyautata musu kwarai da gaske domin an samu mutumin da wato ya zo musamman ya zo da takobi a ɓoye ya zo wajewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gilla sai na Umar radiyallahu anhu suka kawo shi suka ɗaure shi a masallaci suka zo ma da shi su kuma gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai shi me ya kawo ka sai ya ce ai abin da ya kawo ne na zo ne kawai yawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kamata da zancen da kuke da wani a garin Makka a kusa da ɗakin Ka'aba ka ce kaza da kaza da kaza an turo ka ne don ka kashe ni mutumin duk da haka dai bai zama bi abin nan ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka sabai suka daure shi a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami shi yana ta nishi sai ce ku sassauta daure nan da kuka yi shi suka sassauta wannan daure bayan sun sassauta daure annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ka ci abinci yace a abinci ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya dauko abinci zai bashi to kaga wannan mutumin ya fa zo ne da niyyar kashe annabi sallallahu alaihi wasallam amma kaga irin kuma yadda yake shi yace masa ka musulunta sai yace a shi ba zai musulunta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare sai da aka kwana uku ana ce mutum sai mutum ya shi bane mutum ba har sai da aka tsike shi kuma ya kama hanya ya kama hanyar makka yayi har yayi nisa sai dawo da baya yazo kuma ya mutum ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishi domin sai da alce ka mutum ta ba mutum da ba sai yanzu yace ai da a daure nake ya rasulullahi idan na mutum ta a lokacin wata kin a tarihi na sai a ce tsoro na ji shi yasa da shi ga mutum ta kuma balarabe baya so a danganta shi zuwa ga tsoro tunan su jaruman mutane ne yace shi yasa sai na kama hanya tukunna na tabbatar dai na samu yanci na kuma na waiga na ga babu wani mai bi na a baya na tabbatar na samu yanci sannan shi ne sai na juyo kuma a karan kaina na zo na musulun mutum biyu ƙabiyar guda biyu ne ita wannan ta biyun ta wani ne ina jin wannan wani ne ɗan uwa Khalid bin Walid wajen kuma ƙabiyar ta farko ta faru ne ina jin ko da Fadala ko kuma dai wani wanda Safwan bin Umayya ya turo shi dan shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka manta shirin da kuka yi a cikin ɗakin Ka'aba cewa ka zo ka kashe ni za a yi maka kaza za a ba ka kaza da kaza to a gunwa shi yayi kalmar shahada yace na tabbata lalle kai manzon Allah ne yace domin ko san da muke zancen nan daga ni sai Safwan bin Umayya babu kowa a wurin kuma na tabbata ba wani ne ya jiyo ya zo ya gaya maka ba Allah ne ya gaya maka sai ya musulunta to kaga wannan duka yana nuna mana afuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana cikin tafiya aka ga wani mutum a wani mutum a cikin sayar da hadisin sayar da Anas bin Malik wani mutum ya zo ya kama rigar wato mayafin da ke jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja har sai da mayafin ya shaƙe masa wuya har sai da ga shatar abin nan a jikin wuyansa dan nan mutumin sai ya miƙo hannu ya ce ba ni daga dukiyar Allah da ya sa a hannunka ba ni daga dukiyar da Allah ya baka domin ko ba dukiyarka ba ne ba kuma ta iyayenka ba ne haka bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan sai na Umar radiyallahu anhu suna zagaye da shi in suka kai shi da takobi kuma za su kashe shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku kyale shi a je a debo a bashi aka debo aka bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ya ishe ka yayi maka ya ce a'a me yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karo mishi aka karo mishi ya ce haka ba yayi maka ya isa kai godiya ya ce a'a me yi ba me yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karo masa dai mai yawa ya ce to alhamdulillah yanzu kan sai godiya ya juya ya ce kaga duk wannan ya faru a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mai da'awar yana son Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to a same shi da irin waɗannan halayen ba wai misali wajen wa'azi ko wajen tafsiri ko wajen yin wani abu ya zanto baka da aiki sai zagin wasu mutane wanda kake da sabanin fahimta da su ba wannan ba manhajin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane duk yadda zaka zagi wani to ai ko ka kushe shi to shi ya fa musulmi ne ya yadda da kadaitowar ubangiji ya yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da sallolin nan biyar zakka aikin haji azumin nan duka ya yadda su to duk dai lalacewar shi ai ya fi kafin duk lalacewar shi ko me yake ko bai yi da hujja cikin abin da yake ya dai fi kafin maimakon ka juyar da fushinka zuwa gare shi ka juyar da fushin mana zuwa ga kafirai amma haka wannan ba daidai bane yana daga cikin aqidar khawarijawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su sama da waje sama da 20 a cikin Sahih Bukhari hadisin khawarijawa yana nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin halayen za ku gan su masu kananan shekaru ne idan kuka ji irin karatun sa na Al-Qur'ani kai sai ka raina naka ya haqiru ahadakum qira'atahu ma qira'ati idan ɗayan ku yaji irin karatun su sai ya raina nashi ya kuma shi ba karatun ya iya idan ɗayan ku yaga irin sallar su sai ya raina tashi sallar ya kabar shi bai iya sallah ba amma ya karɓo nan ta saba wala yujawizu hanajira suna karanta alqur'ani amma baya wuce ba kokarin su yace kuma sannan suna da yawan jan qawlu khairu bayya wato suna da yawan jan hadisi amma ba su imani da shi dari bisa dari ba sannan kuma yace sufaha'ul ahlam masu wawanci ne a tunanin su kuma za a ga suna wato suna yaƙar musulmai suna kuma ƙyale masu bautar gumaka kaga wannan yana daga cikin halayen su a ganka koyaushe fushin ka ya tashi akan musulmai za ka yi koyaushe za ka faɗi wata baƙar magana da mummunar magana akan musulmai za ka yi kuma ga kafirai waɗanda ba su yarda da kaɗaituwar Allah ba ba su yarda da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma ka ƙyale su Allah ya kiyaye saboda haka in kuntum tuhibbuna Allah idan har kun kasance kuna son Allah fattabi'uni da ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya soko ya yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku dhunubanku domin duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsira rasul fa qala Allah wa dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa haqiqa Allah ne kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abinka kana bin shi wannan kuma wato abu ne wanda yake a fili yake duk wanda yake san wani mutum to za a gan shi yana san duk wasu masoyan wannan mutum to lalle ne ko duk wani musulmi a ce ko dole ne inda har ka ce kana san Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunan shirki bi to ka so dukkan wani musulmi dan duk musulmi duk lalacewar shi duk lalacewar musulmi in ka tambaye shi yana san Annabi zai ce maka eh kware ko yana san shi aqalla dai in ka zo kana cewa Annabi Muhammadu to zaka ji a ce sallallahu alaihi wasallam to kaga alamar cewa yana san shi to kawai kenan ya kamata ka so duk wani musulmi kar kai gama da shi saboda yana san masoyinka in har soyayya da kake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne domin kuwa misali akwai misali a irin labarurruka daban-daban misali labarin Majnunul Layla Majnunul Layla wani mutum ne da wato ana kiran shi Qais ainihin sunan shi wato Allah ya jarrabe shi da san wata ƴar babbarsa ita ce Layla da shi kuma saboda tsananin santa sai ya kira shi Majnunul Layla wai mahaukacin Layla wanda ya haukace a cikin sanar Layla wata rana yana cikin tafiya ba sai ya ga wani kare wani bakin kare a cikin sauran karnuka yana kan doki kawai sai ya sago da kan doki ya yanka doki ya yanka shi ya fiɗi ya dadda tsanamin shi ya ba wa wannan karen kadan ya yi ta ci da sauran karnuka adam ya yi shi dalili sai ya ce wai wannan karen ya yi kama da karen gidansu Layla ne ya yi kama da karen gidansu budurwarsa to kaji ruwan soyayya wata rana ana sanyi yana cikin tafiya Majnunul Layla sai ya ga wani kare yana jin tsari sosai kawai sai ya kwaɓe rigarsa inda ya lullaɓa wannan karen da aka tambaye shi dalili sai ya taɓa ganin wannan karen a jikin katangar su Layla yana gadin ƙofar gidansu to kaga ashe inda gaske ne mutum kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kamata duk wani wanda yake son Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ka ji kana son shi kowane ne ko da kuna da bambancin wato mazhabi da shi ko da kuna da bambancin fahimta da shi ko bambancin kungiya ko bambancin dariƙa ko ma bambancin menene ka kalli cewa yana sallah biyar yana azumin nan yana duk wa'annan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su da baya son Annabi sallallahu alaihi wasallam da ba zai riƙa yin sallah ba yawa saboda haka mun ka sassauta tsaurin ra'ayi a cikin addini bai da wani amfani ko kana domin baya kiran mutane zuwa ga addini koran mutane ma yake daga addinin Allah ya kiyaye a wasu baituka wani malami ya ce laukana hukuka sadiqan la a'tahu inna almuhimma liman yuhibbu muhibbu lalle ne idan da a ce mutum wato san da kake wa Allah da gaske da raka ba Allah domin ko duk masoyi mai biyayya ne ga masoyinsa dan haka bin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da bin dukkan zantukan Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyi da shi a cikin dukkan ayyukansa wannan shine mafi girman kani zuwa ga samu wanda ba wa zai rika zuwa ga samu shiga halar Allah subhanahu wataala da kuma samun yardarsa a cikin alqur'ani ubangiji ya faɗi biyayya har kala bakwai a ciki ubangiji ya zargi guda shida guda ɗaya ce ubangiji biyayya ba misali a cikin alqur'ani ubangiji ya faɗi cewa ya faɗi wani wanda ya fi san ransa fi san rai yace fa qawwa lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min an-nadim yana magana akan ƴaƴan annabi adam alayhi salam cewa ya bi san ran shi shikenan sai ya kashe dan uwansa sai waye gari yana cikin nadama kaga wannan biyayyar ta janyo masa nadama saboda san ran sa yi sanan a wani gun ubangiji yace wata ba'a hawahu fa masaluhu kama salil kalbi inda min alayhi yana so su rubu ila hasu wannan ana magana ne akan wani sunan shi bal'amu dan dabba ura wanda shi kuma malamin ne wanda ya bar ilimin sa ya bi san rai shike da shi kuma sai ubangiji ya juya da siffar zuwa ga siffar kare ya kuma dawwama a haka ubangiji ya juya da siffar shi zuwa ya koma kamar kare to kaga wannan shi ma san rai ne sannan a wani ubangiji ya ce ya faɗi misalin wasu da suka bi shugabanni ba ta tuni ce in da barra allazin tuju min allazin taba'u wa ra'u al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab kaga wannan shi ma biyayya ce wacce aka yi ta ba dan Allah ba haka da sun zama da dama ga abokan ta haka nan ubangiji ya ambaci wa ladan suka bi fir'auna wa taba'u amr fir'aun kuma amr fir'auna bi rashi ba da sun suka bi umurnin fir'auna kuma bai kasance mai shiryarwa ba gare shi يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود Fir'auna wato zai gabato tare da mutanansa a ranar kiyama zai gangarar da su zuwa ga wuta ubangiji yace tur ga wannan magangara to kaga wannan mabiyan Fir'auna kenan saboda ga tsan da wani shugaba ya zanto ka sace to ba za ka bi cikin wannan fatar ba sannan a wani kuma ubangiji ya faɗi wasu suka wadanda suka bi sha'awar zuciyarsu وكرم المبادي وكرم الضاء الصلاة واتبع الشهوات وإنما أقول لي كيف دي تاكوكو بيتي فسوف يلقون قيادة النو ذات حدد قياء وأتوانا قيادة وني رامي أجل مترجح النمو وإن أجيهم إن أجيهم أجل إنسا أجل سياشة كرة أربعين كو بيدا حكا ينا وولا وكافين يكي قصن سا شكرا سوانا رامي إنا كنت جاء نمو سنة نمان أري دجا جميش وإن كاكا ساكوكو أتسكتي شعور sannan akwai wanda kuma suka bi iblis ubangiji ya ce da amla anna jahannama minka wa man tabi'aka minhum ajma'in ubangiji ya gaya wa iblis cewa wallahi sai na cika jahannama sai na cika ta makil da kai da kuma duk wanda suka bi ka kuma ubangiji ya ce wa in jahannama la maw'iduhum ajma'in hakika jahannama ita ce wato makomarsu baki ɗin da haka iblis da duk wanda suka bi shi makomarsu ita ce jahannama kaga wannan duka babu wata fa'ida da bin dubiya da haifar musu amma biyayya wacce za ta yi amfani da ce wacce ubangiji ce kullum in kun tafi bunan na fatar da uni idan kun kasance kuna san Allah to lalle ku bini ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bini in kun bini me za ku samu shine yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dhunubanku da haka duk wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu soyayyar Allah kuma idan Allah ya so bawa idan Allah ya so ba wato sai zama wato yana wakil sirbawa a cikin dukkan al'amuransa akwai hadisi daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu cewa manzon Allah tsira da mutsu Allah subhanahu wa ta'ala shi yace inna Allah qala man adani waliyan faqad azantu jira hakika Allah da kuma sarki yace duk wanda yayi gaba da waliyi na to wannan ina sanar mishi da yaki wa ba da karbaba idan ya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma mimmaftaratu alayhi bawa na ba zai kusance da wani abu mafi soyuwa ga gare ni ba fiye da abin da na fannar ta masa wa ma ya zalu abdi yana qarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa ba zai kushe yana kusanta ta da ayyukan nafil nafil fa sai har sai na so shi sai za a hamtu ko kun tsaba mun da zai yi sama ubi idan na so bawa na to sai in zama ni ne jin sa da yake ji da shi wa basara wallahi yusul bi da kuma ganin sa da yake gani da shi waye da hulati yabdi shi biya da kuma hannansa wacce yake taba abu ita warjila hulati yamshi biya da kuma kabarsa da yake tafiya da ita to kaga wannan wa in sa'ala ni la law bi anna da zai roke ni umma yace wallahi da sai na bashi da abin da ya roka wala yadda azami law idan na kuma wallahi da zai nemi tsari ba daga wani abu sai na tsiri shi to kaga wannan duka yana nuna mana ne yana nuna mana wato girman soyayyar Allah hadisi yana nan a cikin kitabu tawadu hadisi na 2500 da biyu a cikin sahih bukhari wannan yana nuna mana idan mutum lalle ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah zai koshi in mutum yin ka soyayyar Allah to ga irin girmamawa da Allah zai yi fa a ta gaba Allah da kuma sarki zai yi qul aqimu llaha war rasul ka ga musu aqimu llaha ku biyayya ga Allah ku bi Allah wato ku bi abinda littafin Allah ya zuri shine alqur'ani war rasul ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku koyi da sunnarsa cikin abin da ya zo muku da shi fa anta wallahi idan suka juya baya ga barin wannan wato suka kau da kai daga yin biyayya fa inna Allah la yuhibbul kafirin ku hakika sani cewa shi Allah yana yin azaba ga kafirai wato baya son su ma'anar baya son su shine yana yin azaba gare su na'am نعم الله من أولئك الذين إن الله اصطفى آدم ونوحا الله يا زعبي وبكتبا يا زعبا ومعا في بيتا آدم أنب آدم عليه السلام هذا ورنجد يا زعبيشي يا هل الشيش لقدر الزع كما يا بوسى مسا روحي يا بوسى مسا نفاشي لك روحي الزع سنقوم يا سامنا يبطني مسا سجدا يا أخوة سنجشي suna yan abubuwa wanda bin sanar da su mala'ikun ba to kaga wannan lokaci ce da Allah ya yi maka wa nuhan sanan Allah madaukakin sarki ya bi fita annabi nuhu alaihi salam domin ko shine farkon manzanni zuwa ga halitta shine farkon manzanni a cikin dukkan manzanni shi annabi adam alaihi salam ya rayu ne shekara 1060 ko kuma 1040 shekara 1960 yayi a duniya eh wannan shekarun da yake nan a duniya banda shekarun zaman shi a gidan aljanna wannan kam ba ta cikin littafi domin ko a aljanna wuni ɗaya ma na aljanna shekara dubu ne kaga wannan ba za a rika fara su domin ko babu wanda ya san hakikanin wuni nawa annabi Adam alaihi salam yayi a cikin aljanna yau shekara dubu wuni ɗaya rabin wuni kuma shekara ɗari biyar wadda talakawa da aka ce za su riga mawadata shiga aljanna da shekara 500 an ce rabin kudi ne kuma daga sakali zuwa zawali haka talakawa za su riga shiga aljanna zuwa da aka annabi adam alaihi salam an ce wata rana ne yana duba hasken zuri'arsa an ce sai ya ga wani mai haske sai ya tambaya ya ce ya ubangiji wannan fa shekara nawa zai yi ba wannan fa wane ne aka ce aka ce ai wani ɗanka ne sunan shi Dawud annabi ne shi ma mai yawan zikiri sai annabi Adam alaihi salam ya ce ya ubangiji wannan ba wannan ɗan nawa shekara nawa kuwa ka ɗiba masa zai yi a duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai shekara 60 zai yi ya ce ubangiji shekara 60 ai bai ma huta ba daga haihuwarsa kake masa za a karɓe shi sai annabi Adam alaihi salam yace ya ubangiji ni shekara nawa aka ɗiba mu yace masa shekara 60 yace ya ubangiji a cika mar 40 da ɗiba 40 daga nawa a ƙara mu ya zama shi ne ya yi ɗari ke yi ɗari ko to ka ji dalili da yasa shi sai shekara 900 da su shi annabi Adam alaihi salam ware da shi amma shi annabi Dawud kuma sai yi shekara 100 saboda wannan dalili annabi Dawud alaihi salam shi kuwa annabi Nuhu alaihi salam jikan annabi Idris ne shi annabi Nuhu dan Laluku ne sunan baban shi shi kuma Laluku dan Matushalaku ne Matushalaku kuma dan annabi Idris ne alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam ya shekara 40 kafin manzanci bayan manzanci kuma ya shekara 950 yana yi wa mutanensa wa'azi a kira su zuwa ga Allah da ba su yi imani ba bayan an halakar da su ya ƙara shekara 60 don haka shekara dubu da yawa shekara dubu da hamsin ya yi a duniya shi annabi Nuhu alaihi salam kware da shi kuma ana cin shi Adamu Sani ba da kuma yadda dukkan ƴaƴan Adam ana cin su ƴaƴan Adam to haka nan shi ma annabi Nuhu duk wani ɗan Adam to ɗan annabi Nuhu domin kuwa lokacin da aka wannan ruwan dubana kowa ya halaka sauran waɗanda kuma ba su halakan ba daga cikin al'umma ko su sai imani to babu wanda ya haihu iya zuriyar annabi Nuhu din nan ƴaƴansa guda uku da Hamu da Samu da Yafi ƙwaya uku din su iya su ne kaɗai daga su aka samu a wato ƴaƴan Adam suka ci gaba da yaduwa shi Hamu shi ne daga jikin shi aka samu Turawa Jarfata Samu kuma daga jikin shi aka samu na su mutanen Asiya irin zuriyar su ne Turkawa da mutanen Asiya da Larabawa shi kuma ya tutu shi ne kakan baƙaƙen fata wannan to annabi Nuhu kenan alaihi salam shi kuma annabi Nuhu shi ne kakan annabi Ibrahim ubangiji ya ce wa ala ibrahima ubangiji ya zaɓi shi ma annabi Ibrahim alaihi salam ba su zuri'ar su domin kuwa tun daga lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya bayyana wato bayan to duk wani annabi da ya zo a bayansa daga dan sa sai jikansa daga dan sa sai jikansa domin ko shi annabi Ibrahim alaihi salam shi da annabi Lutu ya yan baffanu ne annabi Lutu dan baffan annabi Ibrahim wasu kuma sun ce dan uwan annabi Ibrahim ne alaihi salam to bayan nan shi annabi Ibrahim alaihi salam ya yan sa guda biyu ne da annabi Isma'il da annabi Ishaq annabi Isma'il ta jikin shi aka sami annabawan larabawa kamar irin su annabi salihu kamar annabi su'aib sannan sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan su ne annabawa larabawa daga cikin annabawa to bayan nan shi kuma annabi ishaq dan annabi ibrahim alaihi salam shi ya haifi annabi yaqub shi ya haifi annabi yaqub da kuma isu shi isu shi ne baban an ci shi ne baban rumawa isu ba so a cikin su babu annabawa amma shi annabi yaqub alaihi salam shi kuma shi ya haifi ƴaƴan nan nasa guda goma sha biyu su rawbilu su lawi su annabi yusuf alaihi salam dan uwansa bunyamin su goma sha biyu ne to su ne daga cikin su aka samu banu isra'il domin shi annabi yaqub alaihi salam shi ne isra'il din saboda haka ubangiji ya zaɓi annabi ibrahim saboda dukkan annabawa shi ne babansu dama ubangiji ya ce masa in ja'ilka linnasi imama wa ala imrana sannan ubangiji ya zaɓi iyalan gidan annabi ibrahim annabi imran wato shi kansa imrana din kamar yadda muka faɗa a baya wannan imran din ana nufin akwai imranan guda biyu mahaifin annabi musa alaihi salam da kuma mahaifin maryam alaihi salam amma anan dai malamai sun fi jayar da cewa ana nufin shi kansa imrana din mahaifin nana maryam ne shi ma ubangiji ya zaɓe shi saboda shi ne mahaifin nana maryam ɗaya daga cikin mafifitan mata a cikin tarihi baki ɗaya sannan kuma ya haifi annabi isa alaihi salam ɗaya daga cikin annabawa manzanni ulul azmi ubangiji ya zaɓe su alal alamina ya fifita su akan wato dukkan talibai amma talibai zamanin nukan ba wai har zamanin ƙarshe ba dukkanin su wannan kowanne ubangiji ya zaɓe shi ya fifita shi akan mutanen zamanin sa annabi adamu alaihi salam kamar yadda muka faɗa ubangiji ya fifita shi akan ya ci shi ne halifan sa na farko a doron kasa idan ta yi duka idan ta yi duka abu khalifa shi ne halifan Allah abu a bayan kasa na farko annabi Nuhu alaihi salam kuma shi ne farkon manzanni domin kafin annabi Nuhu ba a taɓa samun kafiri ba daga zamanin annabi Nuhu ne an fara samun kafiri tun daga kan zamanin annabi Adam alaihi salam zuwa zamanin annabi Idris ba kafiri ko ɗaya sai daga zamanin annabi Idris alaihi salam zuwa zamanin annabi Nuhu shekara dubu ne shi ma to daga nan ne aka fara samun kafiri shi ne aka turo shi dan ya yi musu wani da mutum da ba aka halakar da su sannan shi kuma annabi Ibrahim ubangiji ya zaɓe shi ya ba shi kulla ubangiji ya ce wata kaza Allahu Ibrahim khalila wato ubangiji ya ba shi kulla ya zama shi ne bala'in Allah Imran kuwa shi ma ubangiji ya zaɓe shi kamar yadda muka faɗa an fitar da annabi ɗaya daga cikin ulul azmi ta ƙarƙashin wato Isa ubangiji ya ce zurriyatan ba'du an ba'du zurriya ce wacce take wato sashen su cikin sashi wato sashen su daga in ka bi yanayin na sabab sai dai ka samu wane dan wane wane ce kan wane to duk haka suke aka sauke suke da juna wajen na sabab su ubangiji ya san ya san ya fi gaba ɗayan su zuri'a guda ce wallahu sami'un alim ubangiji ne shi ne sannan kuma aliyu duk masani annabi nuhu alaihi salam kuma yana da bayanan da sun zuriyar annabi adam alaihi salam annabi ibrahim kuma yana da sun zuriyar annabi nuhu alaihi salam kuma annabi ibrahim shi ya yi annabi isma'il da annabi ishaq kuma wayannan su biyun nan su ne wasu kai dukkanin sauran annabawa da suka zo a bayan annabi ibrahim har ya zuwa yanzu sannan kuma ubangiji a cikin zuriyar ta su dinan ubangiji ya sanya wasu sun fi wasu kamar yadda yana daga cikin wato tv kwanan ubangiji subhanahu wataala a cikin annabawan banu isra'ila da kakaf sai ya sanya annabi musa alaihi salam shi ne mabibicin dukkanin don haka annabi isa alaihi salam yana ƙasar annabi musa ne alaihi salam amma sai ya sanya shi kuma zuriyar annabi isma'il alaihi salam babu annabawan da yawa to amma kuma sai zan sanya mabicin dukkan annabawan baki daya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da kadan annabi Ibrahim alaihi salam. Ubangiji ya ce uzkurka ambaci in qarat imratu Ibrahim, yayin da matar annabi Imran alaihi salam ce Hannat yar faquda sunan mahaifinta faquda, kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa cikin tafsirin sa cikin ibn ɗaya shafi na 360 da kuma tafsirin Khazin cikin ibn ɗaya shafi na 229 da kuma Sawi tafsirin Qurtubi cikin ibn ɗaya shafi na 65 da kuma Hashim bin Sa'id ala tafsirin Jalalaini cikin ibn ɗaya shafi na 150 sunan ta ke nan Hannat bin Faqo, wato lokacin da ta kasance ne ta shekaranta sun ja kuma ba ta taɓa haihuwa ba. To wata rana tana zaune a ƙarƙashin wata bishiya sai ta ga tsuntsuwa tana ciyar da ɗanta abinci. To sai abin ya sa wato zuciyarta ta motsu, abin ya motsa mata zuciya, saboda haka shi kenan sai ta roƙi Ubangiji cewa Ubangiji ya ba ta ɗa. To sai Allah ko ya amsa addu'arta, da Allah ya amsa addu'arta da ta ji alamar cewa ta samu ciki, to sai ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran, ya Ubangiji hakika ni na yi nuzuri wato na yi bakance gare ka ma fi baɗin wato ga abin da ke cikin ciki na nasar shi na sanya shi muharraran wato yantacce ne tsabtatacce, kuma na sanya shi ya zamto mai yin wato tsabtatacce ne daga dukkanin al'amuran shugurgula na duniya, na sanya shi ya zama mai hidima ga ɗakin ka mai tsarki wato ya zama mai hidimar masallaci. Kata kabbal min ya Ubangiji ka amsa daga gare ni, ka amsa mu innaka antas samiu aliman, ka kai kai ne as-sami'u mai jin roƙon bayin sa al-alim, kuma masani ga niyoyin bayin na eh, saboda haka mijinta da suna Imran sai ya rasu alhali tana da kirki falamma wad'ata, yayin da ta haife ta wato bayan ta haife ta ta ga ashi ya masa ta haifa, ita kuma ta ta yi burin ta haifa na mijin ya sanya shi ya zama mai hidimar baitul maqdis. Baitul maqdis wani masallaci ne wanda tun zamanin annabi Ibrahim alaihi salam yake nan, an gina shi ne bayan gina tsakin Ka'aba da shekara 40, kuma dukkan annabawan bani Isra'ila sun kasance suna yin bauta a wannan wurin baitul maqdis. Ya kasance kuma kafin a juya al-qibla annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci san yake kalla yake yin sallah shi baitul maqdis, saboda haka burin ta dama an ta haifi ɗa namiji ta sanya shi zama mai hidimar baitul maqdis, ya zama ba zai wani abu na noma ko kasuwanci ko kiwo ko wani abu na neman wani abu na duniya ba, ya zama to kawai koyo shi a nan sai kuma ga shi mace ta haifa. Saboda haka fara ma wa ba ta yadda ta haife ta ta ga mace ce ƙana sai ta ce tana mai yin kudiri ga Ubangiji ta ce ya rabbi ya Ubangiji inni wa ba'atu wa unta, hakika ina haife ta tana mace wadda ta haifi cikin nata ta ga ya mace ce wallahu a'lamu bima wa ba'atu, sai Ubangiji ce ai Allah shi ne masani ga abin da ita ta haifa. A wata ruwayar kuma ana karanta wallahu a'lamu bima wa ba'atu kamar cewa da santa ne kici ai Allah ne masanin abin da ni na haifa. Wa raza zakaru kal unsa, ita shi kuwa namiji bai kasance kamar ya mace ba, namiji ya fi ya mace karfi, ya fi ya mace tsarki, saboda mai saurayi ya mace tana da rauni a yanayin jikinta, tana da kuma rauni na rashin tsarki a wasu lokutan saboda haila da yake zuwa mata wata a duk wata da kuma nifasi idan ta haihu. Ubangiji duka ya san da wannan wani sa zakar karɓun sa, lallai namiji bai kasance kamar mace ba. Wannan yana iya ɗaukar fassarori guda biyu, yana iya ɗaukar cewa ɗa namiji wajen amfanin da zai mata ita ɗin ita Hannatu ɗin bai kai kamar ya mace ba, yana iya ɗaukar kuma cewa a ɗa namiji ba kamar mace yake ba, wato ya fi mace a sufofin abin da na faɗa ba. Sai ƙarshen ya ce wai ni san mai tuwa Maryam, kuma haƙiƙa ni na sanya mata suna Maryam, ma'anar Maryamu shine al'adida wato mai yawan ibada, ko kuma khadimatul masjid wato mai hidima ga masallaci, ko kuma khadimatul rabbi mai hidima ga Ubangiji, ma'anar sunan Maryam ce. Wai ni uizu hali da kuma ni ina nema mata tsari, ya Ubangiji ina nema mata tsari a wajenka, wa zurriyata da kuma zurriyata duka ina nema mata tsari min shaytanir rajim, daga shaytan ar-rajim wanda yake korarre daga rahamar ubangiji ko kuma jifaffe daga rahama. To wannan sun ajiyar wannan addu'a da ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin yuladu illa masahu shaytanu hina yuladu fa yastahillu sarifu illa maryama wa ibnaha. Babu wani abin haihuwa da za a haifa face sai shaytan ya zo ya shafe shi ko ya dungure shi, shine sai ga jariri ya tsari da kuka in banda Maryamu da kuma ɗanta. Ita Maryamu mahaifiyar ta mata addu'a wannan addu'a da muke ci, shi kuma ɗan nata wato Annabi Isa alaihi salam lokacin da shaytan ya zo ya dungure shi sai Allah ya buɗe mata ido ya zama tana ganin shaytan din. Ita koyi Annabi Isa alaihi salam a cikin hijabin ta yayi zungura, amma zungura sai da ce a cikin hijabin ne ba bai same shi ba. Imam al-Bukhari ya rawaito irin wannan hadisin ma mun mauludi yuradu illa wa shaytan ya musu yana yuradu bai sai bi tarikan min mas shaytan ya illa maryam wa ibna sai al-Bukhari a cikin tafsir kitab tafsir al-Qur'an. Haka nan hadisi na 1448 sai al-Bukhari da kuma hadisi Abu Huraira babu fada'il Isa alayhi salam hadisi na 1364. Shi kuma ruwayar Imam Muslim kenan yace kullu bani adama yamsu shaytanu yawma waladatu ummuhu illa maryamu wa ibnaha. Duk wani dan adam shaytan yana shafar shi a ranar da aka haife shi banda Maryam da kuma ɗanta. Amma wannan addu'ar ɗan uwa tana da kyau sosai a riƙe ta. In an yi ba maka ɗana miji karkari shi ka ce inni u'izuhu inni u'izu rabbi inni sammaytuhu wali a ba shi turan shi wai inni u'izuhu bika wa zurriyatahu min ash-shaytanir rajim. Amma ce kuma ka ce inni rabbi inni sammaytuha wali wa inni u'izuha bika wa zurriyatahu min ash-shaytanir rajim. To insha Allah ubangiji zai tsare ta daga sharrin shaytan. Fataqabbalaha rabbuha sai ubangiji wato ya amshe ta, ya amshe ta Maryamu din tunda mahaifiyar ta ba da izini ga Allah. Sai ubangiji ya karɓe ta duk aburin hasumi da kyakkyawar karɓa wa kafaraha wa ambataha nabatan hasana. Sannan ubangiji wato ya tsirar da ita wato ta girma ta taso nabatan hasana tasowa mai kyau. Wasu malamai suka ce ma'anar wannan shine ta taso a kyakkyawar siffa. Wasu malamai kuma suka ce ma'anar wannan shine a kowace rana ubangiji yana sanya mata ilimi da hankali irin kamar na shekara guda kowace rana guda a rayuwarsa. Kuma yana ba ka ilimi da hankali kamar irin na ɗan shekara guda. In kai kwana biyu a duniya to hankalinsu da iliminta kamar na ɗan shekara biyu. Yana dai kwana goma a duniya to hankalinsu da iliminta kamar na ɗan shekara goma. To kamar dai haka misali har zuwa lokacin da ta girma. To lokacin da ta haife ta ta taso a hannunta da shi ga sai ta ɗauko ta ta kawo ta wato gaban malaman Baitul Maqdis. Su sai ce musu ga sunan wannan nayi ba kancan ta ne ga wannan ɗakin da jama'a ga sunan ku karɓe ta. To lokacin da suka ja ga sunan suka tsaye rige-rige wajen karɓar ta saboda mahaifin ita Maryamu din wanda ya riga ya rasu shine limaminsu, shine shugabansu gaba ɗaya, shi Imran shine shugaban malaman da ke kula da Baitul Maqdis a lokacin hadda shi Annabi Zakariya alayhi salam. Sai Annabi Zakariya alayhi salam ya ce wa sauran aini na fitin canta a riƙe ta domin kuwa ina auren yar uwar mahaifiyarsa. Ita matar Annabi Zakariya alayhi salam sunanta Aisha'u bintu Faqul, ita kuma mahaifiyar nana Maryamu sunanta Hannatu bintu Faqul, wato ya da ƙanwaye. Saboda haka da ya faɗi wannan sai suka ce a'a ai dai da a ce kusanci ne zai sa ta zauna a hannunta, to ai da mahaifiyar ce ta cikin ta kawai ta riƙe ta mai. Sai suka ce ai ba su yadda ba sai an yi ƙuri'a. Saboda haka shi ne aka ce to ya za a yi ai ƙuri'a, suka ce to su 29 ne dama. Suka ce to su je su kogin Urdun. Je kowa ya je da alƙalamin sa, sun je kowa ya rubuta sunan shi a jikin nasu alƙalamin, sun jefa alƙalamin a cikin ruwa. Duk wanda alƙalamin sa ya taso sama ruwa bai janye da shi bai sama da shi ba, to wannan shine wanda zai riƙe wannan yariya. To shi kenan ko suka je bakin wannan kogin Urdun din kowa ya jefa nasa alƙalamin sai ruwa ya tafi da dukkan kowa amma na annabi zakariya din sai ya taso sama ya tsaya ruwa bai fito shi shine ubangiji ya ce wa kafalaha zakariya sai annabi zakariya alayhi salam ya karbe ta ya rike ta wannan gum ana karanta shi da fuskar ana cewa wa kafalaha zakariya kuwai da muke karantawa da wuri ana kuma cewa wa kafalaha zakariya akuma in karanta da wa kafalaha zakariya sai annabi zakariya ya rike ta ta taso a hannun shi idan kuma an karanta da wa kafalaha zakariya to ana nan sai ubangiji ya sanya annabi zakariya ya rike ta to duk dai iri annabi zakariya zai ma'ana ɗaya ne annabi zakariya alayhi salam sai ya gina mata wani ɗaki a cikin masallacin baitul maqdis ɗakin haka yake kamar bene amma babu mata takalar hawa sai annabi zakariya alayhi salam din zai shi kaɗai ke zuwa wajen sa yana da tsani da yake shigowa da shi in zo da tsanin sai ya takala ya taka sai ya hau ya shiga ɗakin inda take to da shi muharramin ta ne tunda shi yana auren yar uwar mahaifiyar da kaga shi muharramin ta ne to da yana shiga wajen ta ya kai mata abinci to shine ubangiji ya ce kunna ma da kala alaiha zakariyal mihraba duk lokacin da annabi zakariya alaihi salam ya shiga wajen ta a wannan mihrab din a cikin masallaci wannan ɗakin na cikin masallaci wajen da inda harisa sai ya tarar da wani arziki daga a wajenta wato wannan arziki shine abincin gidan aljanna wannan yana daga cikin wato karama ta wajen Allah domin ita Maryamu alaihi salam ba annabi ya bace duk da cewa ana ta wata alaihi salam amma dai ba annabi ba ce ita waliyya ce to idan mutum ya karyata da waliyyi da wato karamomin waliyyi ya karyata sama da ayoyi 200 a cikin alqur'ani kuma ya karyata sama da hadisi 500 da cikin hadisan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bayanin karamomin waliyyi kaga wannan karama ce karama ga ta a duniya amma kuma ana ce da inda abincin gidan aljanna tunda idan da rani sai ganta da irin abincin da ake samu da ba a samu shi sai da damuna kamar misali tsakar rani sai kamar lokacin sanyi lokacin da ba zai yi a gaban gwara ba sai ganta da kamar irin su mangoro kamar kuma inda damuna ne sai ganta da irin su dabino kawai shi kuma dabino sai da rani yake yi to kamar dai haka abincin da ake da damuna ake samu sai ganta tana ci kuma da rani haka nan abincin rani kuma sai ganta tana cin sa da damuna sai yake tambayar ta ya Maryamu annabi ya za ya ke Maryamu daga ina kike samun wannan daga ina kike samun wannan ƴaƴan itacen kirce huwa min indillah ai daga wajen Allah wato ubangiji ne yake ba su shi daga aljanna yake sa malaika yake kawo maka inna allaha fasalli cewa shi Allah yanzu kuma yin sha'ur gairi tsari yana azurta wanda ya so ba tare da tsari ba arziki kuma mayarwaci to wannan kaga yana ƙara zuwa mana ji kamar yadda faɗa ba karamar waliyyar Allah karamomi abu waliyyai ba wani abu ne wanda yake faru ba wannan abu ne wanda yake sananne a musulunci domin ko ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗaya daga cikin safin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kafiran Makka suka kama su suka ɗaure shi suna nufin za su kashe shi mazun sun ganin shi yana cin ƴaƴan itace wanda a lokacin da duk garin Makka ba za a samu wannan ɗan itacen ba kamar in su inabi da sauransu a lokacin nan babu shi a garin Makka mazun sun ganin shi yana ci kuma alhali sun san cewa babu a wannan garin to kaga wannan karama ce sannan kuma ga lokacin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu wanda a zamanin shi ya taɓa tura wata runduna tafi yaƙi a ƙarƙashin wani jagora ana cin tsari yake suna wajen yaƙi sayyidina Umar yana garin Madina yana kan minbari yana kutuba ranar Juma'a sai ubangiji ya yi masa hijabi sai zama yana kallon kamar ga sunan a wajen yaƙi abokan gaba sun zagaye suna neman kashe sai yake ce musu aljabara ya sariya kuyi wajen dutse ya kai sariya yana masallaci ba su kuma suna can a nisan duniya a wajen yaƙi shi kenan sai bayan an idar da sallah a bayan an yi sallah an idar sai Abdurrahman bin Auf yake tambaye shi yace Umar yau kai wani abu da kuma saba gani ba kana cikin hudu abu da kuma kai yanki kana zance da kaje yake kware ku yace ai ubangiji ne yayi min zabi sai zama ina ganin filin yaki kamar ga sunan a wajen yaki abokan gaba suna neman su zabi su musu kwantar kauna shine ce su koma wajen dutse shikenan a lokacin nan sai aka ce shikenan bari a jira dawo sai sariyar yana da'awa da dakaransu sun samu nasara sosai a wajen yaki sai ake tambaye su kama tambaye su suka ce ai kai mun ji abin mamaki sai ce ai daidai lokaci kaza ranar wata juma'a muna cikin yaki da kafirai suna darda za su cin mana su ƙara su kashe mu kawai sai muka ji murya irin ta amirul mu'minina Umar bin Khattab ana ce mana mai wajen dutse mai wajen dutse muna yin wajen dutsen nan ku sai gashi mun dawo mun samu nasara akan abokan gaba to kaji muryar sai ubangiji ya dauke ta daga Madina ya zama an kitar musu ita har can to kuma an dauko su kamar yadda kake ganin bidiyo a gaban ka kawai an kawo filin yakin a gaban sayyidina Umar to kaga wannan karama ce irin ta wannan Allah sanan ga Sa'ad dan Abi Waqqas radiyallahu anhu wanda shi kuma a ranar yakin Uhud ne wata gwaninta da yayi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta yin harbin kafirai sauran mutane sun gugudu amma Sa'ad yana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana kare lafiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mata addu'a yana cewa fidaka abi wa ummi fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fa sani da ika ya Sa'ad yana cewa irin ya Sa'ad ya Sa'ad harbi su ya Sa'ad Allahumma sadid ramyahu wa adil da'awatu ya Allah ka daidaita harbin da kuma ka amshi addu'arsa yar na sa'ad dan abi wa qafi tun daga wannan ranar ko a cikin duhu ne harbi sai na samu abu ko mai duhu ne inde ne harbi sai na samu abu sannan kuma yace ba taba yin addu'a ba fashi sai Allah ya amsa mu kware da su wata rana sa'ad dan addu'a sai yana gwamna a Kufa ne kajin ko a Sham to sai mutanen garin dama shi kanin gaske ne a lokacin ne ba kowa yake tura musu ba sayyidina Umar addu'a shi gwamna a gun sai addu'a Sa'ad gwamna a gun sai sayyidina Umar ya je jewaya sai yake tambaye su yaya Sa'ad sai ce alhamdulillah ba ya da wata matsala duk masallacin da sayyidina Umar ya je ka fahimci a bai da wata matsala to sai a wani masallaci kawai sai wani mutum ya tashi ce a gaskiya baya mana adalci baya kaza baya kaza baya kaza sai na tsara kana biyo kafin yi to ya ubangiji wannan mutumin idan gaskiya ya faɗa ya ubangiji ka taimake mu gyara idan kuma ƙarya yake mun ya faɗa haka ne don ya zubar min da mutunci ya Allah ka tsawaita kwanan shi ka tsananta talaucinsa sannan kuma ka fitine shi ya rabe ya shiga uku a yau da shiga uku sai dai shiga tara mutumin nan sai ne mutumin nan saboda tsabar kufa sai da kai ga har girarsa tana tsokuwa ta rufe idanunsa saboda tsabar kuma ya shekara ya shekara da shekaru ya tsufa tukuf amma a hakan kuma yana kikkisa yan mata ido idan yan mata suka zo ta yana kikkisa musu ido eh ga kuma tsananan talauci da kansa yana ya yi cewa na haɗu da addu'ar wali na haɗu da addu'ar wali da kansa yake mana sannan wata rana wata mata ta zo ta kawo ƙara ta abin da ya kawo cewa ya kwace mata filin gonarta kuma ƙarya take yi sai na ta arzu yace ya ubangiji in har ƙarya take yi Allah ka makantar da ita kuma ka sa gonarta ta zama ita ce halakar ta yana faɗa ko matar ta maka ne wata rana tana tafiya a cikin gonarta ta akwai rijiya da ma cikin gonar ta faɗa cikin ta kenan to da kaga wannan duka karama ta tawallin Allah jiya nan mun ambaci karama Khalid bin Walid sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wanda an zo wajen yaki da ruwa tsakaninsu da kafirai kuma babu kwanakwanan da za a hau a haya to da aka kawai ya taɓa ruwan ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel bismillah shi ke ya ce wa duk dakarun nasu kowa ya zo kawai ya yi bismillah ya hau sai Allah ya daskarar da ruwan ya koma kamar siminti suka ga taka saɗar saɗar su to kuma akwai wani Abu Muslim al-Khawlani shi kuma tabi'i ne shi ma yana da irin wannan karama sannan akwai wannan Abdullahi bin Huzafa shi kuma sahabi ne wata rana an je yaki da daular Rum sai kasance wato sun kama shi a matsayin birtimin yaki da shi da wajen sama da mutum 40 musulmi sarkin daular Rum yake masa ka musulunta ai ka yi ridda ka bar musulunci zan aura maka yata yace wallahi ba ya ce ka yi ridda ka bar musulunci zan kusantar da kai gare ni kuma zan baka mulki a nan kasar yace baya ce sai ya daure shi a cikin daki fara da kwanaki ba shi ba shan san sai ya kawo naman alhanzir da kuma giya ya ajiye mu haka aka yi sama da kwana uku bai ci ba bai sha ba san sai ya sa aka bude shi da nan ya ce a kawo shi gare shi na kawo shi gare shi yace ya ake ya ake ya ake baka ci ba yace in ka daka ci yace da nan suke fice yace wallahi na sani cewa ubangiji a irin wannan yanayin ubangiji ma ya halarta mu zai iya cin naman halalan ba ni akai na saboda ina cikin larura yace amma ba zan ci ba saboda ina ci kai kuma cin nawa zai faranta maka rai
Allah
ba zan ci ba saboda haka sarkin sai yace zan kace ka yace ai yace mutuwa da neman ta na fito saboda haka sarkin yasa aka gura wuta ganga-ganga yace a jefa shi aka jefa shi a ciki wutar ba ta masa komai ba ko rigar shi ba ta kone ba yasa aka fito da shi yasa aka kunna wato aka tsora mai a wuta sai da yadda falfala yadda falfala yadda falfala da an jefa mutum a ciki kawai sai daga ana jefa mutum sai dai ya narke kawai sai daga kashi a zo suwa sun taso sama shikenan sai aka jefa wasu a ciki da aka zo za a jefa Abdullahi ibn Muzaffa sai aka ga yana kuka sai sarki ya ce a dawo da shi yace ko ka kare ni ka kare kenan musallame ka sai ce a yace wallahi ba kare ni ba yace abin da yasa na kuka yace wato tunani nake yi nadama nake saboda ran nan na kwalliye ni in ka kashe ni ba ni da wannan yace ina ma raina ya kai kamar guda 40 ko guda 100 ka jefa mutu ka sake jefa mutu ka sake jefa mutu
Allahu akbar
ai da yaji haka sai ce kai wannan irin mutum ne haka sai ce to ka zo ka tumbanci kaina ka tumbanci tsikiyar kaina zan sace ki ne to amma sai dai za ka yi ta ba iya ni kadai ba har sauran mutum 40 da muke tare shi yana yi shi ke ran Abdullahi ibn Muzaffa sai ne ya tumbanci tsikiyar kan tsikiyar goshin wannan basaraki shi ke ran sai ya sa to bayan ya dawo shikenan sai na Umar da aka ba shi labarin sai ce alhamdulillah yace ina godiya ga Allah da ya nuna min a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyi mai karama irin mu'jizar annabi Ibrahim alaihi salam karama ce ta waliyi amma irin mu'jizar annabi Ibrahim alaihi salam sai na Umar yace bude kanka in tambanci daidai irin inda ka tambanci kan wannan arnan ni ko barin tambanci kanka sai na Umar yace kama goshin sa ya tsotsa yace wa sauran jama'ar wasu ne kowa yau wajibi ne kowa sai ya zo ya tabbaci Abdullahi ibn Muzaffa
Allahu
akbar to kaga wannan ita ma karama ce saboda haka irin wannan karama mun suna nan duk wanda ya tsoron Allah in mutum ya tsoron Allah ya kota Allah ya ji Allah ya tsoko ko wani yana da girma ma shi da kowace irin karama Imam Sufyan al-Thawri yace wata rana ina zaune a cikin ɗakin Ka'aba yace sai naga wani sauri ya zo ya ji ya dibo ruwa daga Zamzam ya sha yace da naje sai na karba ni ma a sauran wanda ya rage yace da na sha yace sai na ji wani irin madara ce mai garbi kamar ni ban taɓa shan madara mai garbi ta ba yace wa shi gari ina gun sai na saki ganin shi ya zo ya jawo ruwa daga rijiyar Zamzam ya sha da ya rage na ma yace sai na je na ɗauka na sha yace sai na ji wani irin wato farau-farau ne mai zaƙi da zuma da zaƙi sosai ban taɓa shan farau-farau mai zaƙinsa ba yace sai na bi shi a baya na bi shi a baya sai na ji shi yana addu'a yana cewa ya Allah ya Allah ya Allah yana faɗa har sai da numfashin sa ya kuri yace kawai yace ya da numfashin sa ya kuri sai ya ubangiji tufafin da ke jiki na sun tufa yace kawai sai na ga tufafi a hannun sa sabi kwaya ne sabi filfil sai na ga ya cire na jikin sa ya sa wa hannun sa yace da na duba da kyau sai na ga a ce Aliyu bin Husaini ne zainul abidin jikan annabi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Husaini Ali ibn al-Abidin wa dan sayyidina Husaini dan na Husaini dan sayyidina Ali da na Fatima radiyallahu anha jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma karama ce kuma wata rana an zo ana ta roƙon ruwa a cikin Ka'aba yana nan wannan duka kisoshin suna nan a cikin Arul Bait Haular Rasul littafi ne ya wata rana an zagaye ɗan Ka'aba ana ta roƙon ruwa shiru ruwa bai sauko ba kawai sai ga wani sauri ya taho ya taho tuntun yana zuwa sai yanzu ya zana a gaban ɗakin Ka'aba ya ce Allah dan soyayyar da kake mun Allah dan san da kake mun kai musu ruwa kawai nan take sai ga ruwa ya abin nan da suka duba nan ma sai suka ga Imam Sajjad ne Ali Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka yana nuna mana karamomi ne irin na waliyan Allah wannan duka yana nan abu ne tabbatacce akwai a cikin wannan littafin Imam Zahabi siyaru alamin rubala a tarjamar Aliyu Zainul Abidin duk akwai wadannan labarin wadannan karamun hadda ma wani sannan akwai wani wanda shi ma a zamanin su Abdullahi bin Mubarak shi kuma wani bawan Allah da bakar fata ne ma bawa ne kuma na wani bawan na wani mutum shi ma ya tunan shi irin wayannan mutane wanda da yayi addu'a Allah yake amsa Fudayl bin Iyad da kuma Abdullahi bin Mubarak su suka saye shi a matsayin za su kan tashi shi kenan saboda ganin yadda karawa mishi shi ma an yi kwana da kwanaki ne ba a yi ruwa ba nan take yana zaune a masallaci sai yayi addu'a sai ga ganin take an yi ruwan shi bai san suna ganin shi kun gan shi to shi kenan bayan sun je sun saye shi a gun uban gidansa sai suka ce to yanzu kuma bayan mun yanta ka zama kai ne uban gidanmu za mu rike maka hidima sai ya ce saboda me suka ce saboda yadda muka ga karamar ka a fili nan da gaske kuma sai ya ce ku ban lokaci bayan yin sallah da ya sallah raka'a biyu sai ya ubangiji ka karbe ni zuwa gare ka nan take kawai sai kalmar shahada nan take ne kaga wannan ma karama ce saboda haka karamomin waliyi akwai su wannan tabbataccen abu ne kuma akwai shi har tashin alkiyama wani kana akwai mu'mini a duniya to akwai karama akwai waliyi wani kana akwai waliyi kuma to lalle akwai karama wannan kuma ya ishe ga karama ma a ce ga mutum ya haddasa alqur'ani gaba ɗayansa yana iya rubuta shi da ka ba tare da ya duba komai ba sannan ko alifi aka cire ya duba da idanun zai ce nan gumba a yi haka nan ko alifi aka kara ko dugu aka kara zai ce wannan dugu babu shi to wannan kadai kadai a kaga karama ce masu wannan mukamin kaga suma waliyyi ne a fili kwarai da gaske mahadin san alqur'ani wato alrabbuni saboda haka wannan abin da ya faru na sanan maryamu karama ce kuma wato irin wannan ya faru ga nana Fatima radiyallahu anha ita ma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman abinci bai samu ba sai da kuma tana nan sai aka kawo mata wani sauran abinci haka gurasa ce kwaya biyu da kuma yankan nama dan da to wannan kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikawo shi shikenan sai da ta aikawa annabi sallallahu alaihi wasallam nama kwana yana zuwa hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ana duba sai aka nama cike da nama da gurasa cike da kwana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Fatima anna laki hada ya Fatima ina kika samu wannan sai ta mai masa da amsa irin amsar da Maryam ta gaya wa annabi Zakariya alaihi salam tace huwa min indillah inna la ilaha illa huwa rabbul izzah maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce godiya ta tabbata ga Allah da ya ba wa yata Fatima irin karamar da ya ba wa nana Maryam alaihi salam shi ma wannan duka yana nan a cikin tafsirin Ibn Kathir juz'i na 161 da kuma wato ara'isul majalis isa sun an biyayi ke shafi 209 da kuma tafsirin ruhul bayan juz'i na 169 wa insha Allah ina da mun kabar anan zamu ya ka ta ko da yin lokaci sai Allah ya kai mu gobe insha Allah zan dora da yanda muka tsaya tafatin Allah ya fara da mutum da mulkin shi abin da yake kusa da kuma Allah ya yi idan akwai tambayoyi za mu dan amsa su insha Allah nan wa alaikum assalam nan ito ai abu dan uwa yana tambaya wai akan yana tambaya yana tafiya ne akan abun hawa sai ta ka kaza to sai ko da san da kaza da ya zai yadda zai yi shine in dai kaza yawanci ai duk inda ka ganta to ba ta wuce makwabtaka da inda ka ganta ba da suka yi ni sai kiwo sosai ba in ya tsaya a gun minti 5 minti 10 yana dan tambaya insha Allah zai samu mai kazan sai ko dai ya biya shi ko kuma ya nemi abuwa wallahu a'lam muhajirun muhajirun to muhajirun ta karbi ta samu abin da daga hajara wato hajara yayi hijira yawa to daga nan ya ga samu al-muhajirun alladhina hajaru min makkata ila madina ko ila al-madina sune mutanen da suka yi hijira daga makka su koma madina wanda aka kore su saboda imanin su suka bar garuruwan su suka dawo garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne kalmar ta samu asali to sannan kuma mu anan kasar Hausa shine ake cewa almajirai shi kuma wannan saboda lokacin zamanin Sheikh Usman Danfodio shi ma an taba korar almajiransa daga garin Gobirta ko ba wani gari an san Degel ko Degel to shine duka je Degel din to anan sai kiran su almuhajirun ne masu yin hijira daga Gobir zuwa Degel to shine daga nan sai ta almajirai almajirai jin daga nan kan kama almajirai
na'am
eto dukkan su ne kafure ne amma nan da shi ahli kitabi yana da bambanci da sauran kafure amma bambancin ba mai yawa bane bambancin dai shine shi an yadda zaka iya aure daga gare su su ahli kitabi zaka iya cin yankan su amma tsurar kafuri wanda shi kuma ba ahli kitabi bane ba zaka ci yankan shi ba ba kuma zaka aure iska ba amma kafuri amma ahli kitabi kamar yahudi ko ba nasari wato mabiyin addinin kirista an yadda ka aure mace kirista ta zauna akan addinin ta kai ma kana san naka an yadda kuma an yadda idan kirista ya yanka abu yace da sunan Allah ya yanka da sai ka ci amma in sun yanka da sunan Yesu ba za ka ci ba yawa wadda ku shine bambancin su da sauran kafiri wallahi a'lam ma'a sunan Yesu
ba
wannan a suka dogara da aida ba sufofin guda uku ne aka ce ko dai launin ruwan ko kamshin sa ko ɗanɗanon sa da kaga ko baya jin wari da kamshi ai harshen sa yana aiki in ruwan yana da ɗanɗanon suga ko gishiri ko ɗanɗanon wanda ba jiri ba kaga zai gani sannan kuma idan sa ai yana aiki in ruwan yana da wata kala daban zai gani yawa sai amfani da wannan wallahi a'lam amma kuma da zai samu man haƙatu sauda ya riƙa shafawa a cikin wato kofofin hancin sa kafin ya kwanta bacci insha Allah in ya danyi haka kwana da kwanaki insha Allah zai iya samun lafiya insha Allah wanda ya manta karatun sura a sallah a raka'a ta ɗaya ko a ta biyu ya manta karatun sura sai da ya shiga raka'a ta uku sannan ya tuna ya ci gaba da sallarsa idan ya idar mai iziya ya ce ba komai ba sai ya yi komai ba amma sauran malamin malikiya suka ce a yesu gana kamuni saboda ya manta sunnoni ne guda biyu shi kansa karatun sura sunna ne sannan tsayawa domin sa shi ma sunna ne sannan lafazin karatun shi kansa shi ma sunna ne kaga sunnoni uku kenan saboda haka shi kansa zai yi gana kamuni والله أعلم. نعم. kamun bakin da ya yi bai wadatar masa ba idan da gangan da ganganci dan jayayya ne haka to gaskiya ramu ko ƙawa ɗaya ma ba zai isa nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin imamu bukhari wanda ya rubuta ta hanyar sayyidina abu hurairah ya ce duk wanda ya ci abinci da gangan a watan ramadan to ko da zai yi azumin shekara guda to ba zai isa masa ba azumin zamani guda ma ya ce ba zai isa masa ba yawa amma idan misali da kuskure ne saboda rashin san tabbas game da ko an ga wata ko ba gan shi ba to wannan kaga wannan yana da uzuri saboda haka guda ɗaya da yake nan insha Allah wallahi a'lam ne ne azumi idan yayi amai idan da gangan ya jawo azumin a yi dawo aman har sai da ya yi shi to sai ya rama wannan azumin na wannan rana idan ba da gangan ba ne zazzaɓi yake ko wata larura ko wani abin ya gani wanda in dai ya ga abin wannan abin da ma yana son ya shi azumi a yana son ya shi amai kuma sai ya ga abin to sai ya amanta wannan kaga ba da gangan ba ne saboda haka ba zai rama ko ba azumin shi nan sai dai idan akwai sauran sauran aman a cikin bakin ka kuma sai ya haɗi to wannan kan tabbas kaga nan kuma inda gangan ya haɗi din to kaga nan kuma har da kafara ma ka samu mazhabin malikiya domin sauran mazahibu suna ganin cewa in ba saduwa mutum ya yi da rana ba to babu abin da zai sa shi ya yi kafara amma malikiya suna ganin cewa ko da abinci mutum ya ci da gangan da rana to sai ya yi kafara kawo shi kuma idan har ya haɗe da gangan ya kawo shi ma tunda da gangan da gangan ci ne ya haɗe sauran aman ya mai da shi cikin cikin sato ya ganin kuma ya jini wa kansa wallahu a'lam an kan da ya yi sa. Thank you.